sama da wata guda kenan gwamnatin jihar Kaduna ta bi kawun takwarorinta na jihohin Arewa maso yamman da suka dauki matakan rufe hanyoyin sadarwa da wasu matakai na tsaro. Sai dai kuma kungiyar kristoci ta kasa Kan ta ce kwalliya bata biya kudin sabulu ba. Shugaban kungiyar ta Kano nation jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayabu ya ce rufe hanyoyin sadarwa da gwamnatin jihar Kaduna ta yi ya sa yanzu yan bindigan sun kara farashin kudin fansa.
Yan bindiga yanzu suna amsan kudin fansa har da kudin waya, wato a cewar su tunda sukan sha wahala kamun su samu yan uwa ko abokan wanda suka sata sai su kara wani kudi ku biya wahalan da suka sha wajen yin waya, kamar wadanda an kama su yanzu kare ka bada lambobi ne daban-daban, wani lokaci zaka iya bada lambobi har fiye da goma sai in an yi sa'a daya daga cikin wanda aka bada lambar shi yana kusa da inda akwai network, to in an za a zo a ce ka biya zaka biya da duk wahalan da an sha ana ta neman wasu ba a samu ba, domin wasu da sun zama mutanen mu da aka sace yan uwansu an ce musu su biya har da wahalan da an sha wajen neman waya a samu wanda za a yi tattauna da su.
Shi kuwa mai nazari akan al'amuran yau da kullum Malam Abubakar Aliyu cewa yayi rashin tuntubar mutane kafin daukar matakan tsaro shike kawo koma baya.
Shi wannan dakatar da wayoyin sadarwa da aka yi bai wani tasiri ba, kuma yayi a wani wuri bai a wani wuri ba, domin misali sai da yan bindigan nan suka kai hari wani coci inda suka harbi mutum ɗaya kuma suka ɗebi mutane suka daji da su. Bayan nan satin da ya wuce wani ƙauye nan hanyar Zaria nan ma nan suka harbi mutane, kuma bugu da ƙari idan gwamnati tana son wannan mataki da ta ɗauka ya tasiri, wajibi ne mutanen da ake mulka kafin a zartar da wani al'amari wanda ya shafe su a tuntuɓe su a ji ra'ayin su.
Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce wasu masu saka siyasa ne ke sukar matakan da aka ɗauka na tsaro bai ɗaya. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Alwani.
Gwamnati tabbas ta san cewa al'ummominmu za su fuskanci matsaloli da kuma kalubale, amma a fahimci gwamnati da cewa wannan matakan da aka ɗauka ba wai gwamnatin jihar Kaduna ne kawai ta ɗauka domin ta sa mutane su ta gayyara ko su shiga wani hali ba, a'a tsari ne na bai ɗaya, ba abu ne wanda za a dinga sa siyasa a ciki ba, domin akwai wasu mutane su bin ƙarƙashin ƙasa.
Ko a ranar Lahadin da ta gabata dai sai da yan bindiga suka kai hari a wani cocin Baptist da ke Kakon Daji. Kamar da yadda shugaban kungiyar kristoci ka na jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayabu ya tabbatar wa da muryar Amurka.
Yan bindiga sun shigo da farko sun je ajin yara da ake coci, sai suka tashi daga nan suka je babban coci inda kowa ke sujada. Tufa sun bude wuta har mutum daya ya mutu nan take, saura sun samu raunuka, amma biyu daga cikin wanda raunukan su ya yi girma suna asibitin Sanjara. To sun dibi mutane da yawa, muna kimanta kusan mutanen da ba a riga an gan ba yanzu sun wuce dari.
Rufe hanyoyin sadarwa da hana hawa babura da sauran matakan tsaro da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka dai na watanni uku ne. Sai dai da yake sai yanzu aka shafe wata guda da fara wannan doka, wasu suna nuna fargabar cewa ko al'umma ka iya ɗorewa. Duk ko da yake gwamnati ta ce tana samun nasarori akan yan bindigan da take bibiya a dazuzzukan da suke zaune. Isa Loli Kara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.